بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتك الله سبحانه وتعالى واللي ساك بام داما يرايا مكساك ألركر وان مجلس من البركة لمكي كرات اللتافي الحسن المسلم addu'o'i da wuridai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su kullum, kuma ya koyar da al'ummarsa su dinga yi kullum dan tsarin kansu musamman da samun kusanci da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. A yau 14 ga watan Dhulqa'ada jira'an da mutana 1447 da shi daidai da 1 ga watan 5 miladiya 2026 za mu tashi muna bayani akan wato zikiran kwanciyar bacci da irin addu'o'i annabi ya koyar da mu. To an ka zo kwanciya ka karanta dan ka kare kanka dan ka tsare kanka, domin babu wani sharri da ake kullawa a duniya face da daddare ake yin sa. Sharri masu sihiri masu tsafi sun fi amfani da duhun dare domin su cutar da bayin Allah. Idan kada wannan cutar ta same ka, sai annabi ya koya mana wasu addu'o'i da za ka dinga yi. Shi yasa za ku ji Allah yana cewa a cikin Alƙur'ani, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ana yin sharri na makirci da daddare ne lokacin da duhun dare ya kulle, sanda ya yi duhu a sannan cututtuka na bayi suke cutar da ɗan uwansu. Yana daga cikin tarbiyyar da annabi ya mana cewa ko da daddare ne annabi ya hana ka kai tafiya kai kaɗai cikin duhun dare. Cikin dare za ka fito a ce wani abu ya same ka kana cikin lungu a nan uwan, dare ya yi ƙarfe 2 wani abu zai sa ka fito, kuma zala ya hana ka fito kai kaɗai. Ka samu ko da wani yaro ne ka taho tare kar ka tafi kaɗai. Zala sai ya ce aljanu sun fi samun nasara da riba a kan mutum in shi kaɗai ne, amma kuna tare da ku biyu ko da yaron gidanka ne kai ko ɗanka ne tashi shi zo ka raka ka riƙe hannunsa. Annabi ya hana mutum shi kaɗai ya fito cikin dare saboda cutowar aljanu. A sannan wasu suna tsaye tun da ka yi addu'a ka rufe gidanka ba za su shigo gidan, amma suna tsayawa suna kofar gida. To da an yi rashin sa mutum ya fito, kuma Allah ya kaddara wani abu sai ka da sun cutar da mutum. A cikin duhun dare ake tsiya, shi yasa sai manzo Allah ya koya mana addu'o'in da za mu yi da daddare din dan kada cutar wannan ta same mu. A yau za mu tashi zikiri na 4 a ƙarƙashin wannan fasalin shine yawa حديث عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر شير يتوانا حديث ولن يتوانا شيء مساء أتكين مبيانسا يارنسا الماجرانسا شو أي قوية مساء دوا تزيدين جاي إنزي يكون تابج. عبد الله بن عمر شكرن تبشي وانا أدوار ما مسلم يكاو أدوار أتكين littafin sa. Imam Ahmad ma ya kawo a cikin musnad din sa. Sai sayyidina Abdullah ibn Umar yace ka ce Allahumma innaka khalaqta nafsi ya ubangiji, kai ne ka halicci raina, wannan Abdullahi dan Umar ne yake koyawa dalibinsa. Idan za ka kanta akan shimfidarka ta bacci kace Allahumma ya Ubangiji anta khalaqta nafsi, Allah kai ka halicci raina, wa anta tawaffaha, kai ne kuma kake zaka kashe ran din lokacin ta, kai ka halicce ta, saboda ba wanda yake zai kashe wannan ran nawa sai kai. Laka mamatuha wa mahayaha, mutuwata da izininka ne, rayuwata ma da yadda ka nake, raina ba ta rayuwa sai da izininka, ba kuma za ta mutu ba sai da abin da ka kaddara mata. In ahyaytaha, Allah gashi ina kan shimfiɗa zan kwanta bacci, ba lallai bane in tashi. Idan ka rubuta cewa wannan ran nawa zai ci gaba da rayuwa, idan ka farkar da ni fahfadha, to ka kare ran nawa daga sharrin masu sharri na mutum ko na aljanna, ka tsare ran kada farmakin shaidanu ya kawo su kawo musu hari. Wa in amattaha, idan ko idan na kwanta ka rubuta cewa shikenan na mutu, ka zara ran ba zai dawo cikin jikina ba, fa ghafir laha, kuna roƙonka ka gafarta wa ran nawa ko hakuran da kai. Allahumma inni as'aluka al-afiya, ya Allah ina roƙonka ka bani lafiya da zama lafiya. Yace haka za ka dinga karanta ta in ka zo kwanciya. Sai ɗalibin nan yace daga wajen babanka Umar ɗan Khattab ka ji wannan addu'ar? Sai yace na ji wannan addu'ar daga wajen wanda ya fi babana shi ne Rasulullah. Yace manzon Allah ne ya koya mu, ba Umar ɗan Khattab. Kenan hukuncin wannan addu'ar duk da a ruwayar, ruwaya ce ana ce mata mawqufa, sahabi ne ya ruwaito ya yi maganar, maganar sanarwar sahabi ne, amma hukuncinta hukunci ne na hadisi marfu'i, ma'ana manzan kamar ka ce manzan Allah ya ce. Saboda shi sayyidina Umar Abdullahi dan Umar ya ce wanda ya fi babana alkhairi da daraja shi ne ya koyar da ni wannan addu'a. Shikenan kaga ta zama hadisi ne ingantacce daga wajen manzan Allah. Kenan wannan addu'ar ka kalli ma'anarta, dukkan addu'ar da zaka yi in kana son ta karbi ka dinga kallon kana karantawa kana bin ma'anarta kana karanta ta da ma'anarta ka san me kake faɗa. Idan ka karanto larabci, idan fassara harfi da harfi za a yi kalma da kalma, to wani ma'anar ba za ta fito ba, saboda kalcar su ga yadda suke faɗa. Amma mu kuma a Hausance ko a Yarabu ga yadda za ka faɗa shi ka gane ma'anar. Sake maimaitata, Allahumma ya Ubangiji innaka khalaqta nafsi, wannan ran nawa kai ka halicce shi, ba wanda ya halicce ni sai kai, tunda kai ka halitta sai wa anta tawaffaha, kai kake da ikon kashe, ba wanda isa zai kashe, duk makirci mai makirci bai sai kashe ni ba sai in ka zartar cewa ku mutu, to haka ba wanda zai iya kashe wannan ran sai kai. Laka mamatuha, idan ka ga raina ya mutu to kai ne ka kashe shi. Wa mahayaha, domin da izinin ka ran yake rayuwa, ni din nan ina rayuwa ne da izinin ka, da baka so ba da babu ne. In ahyayta, gashi zan kwanta ya Allah, idan na yi bacci ka hukunta kuma ran na za ka sake raya shi, mana zan sake ganin gobe, to fahfadha, sanda kake dawo min da ran ka tsare ran daga makirci, domin akwai sharrin da ake da sihirin da ake wa mutum, wato ransa ake bi. Lokacin da aka kwanta kai bacci, Allah ya gaya mana, manzon Allah ya gaya mana zara ranka ake, ana ce mata al-mautatu as-sughra, karamin mutuwa, in mutum ya mutu zara ranka, ko da kai ka zo ka gan shi yana numfashi shi yana bacci bai san ayin da yake ba, babu rai a jikinsa, an nan nada ran an yi sama da shi, haka Allah ya ce. Manzon Allah ya ce za a kai shi wajen record inda ake ajiye rayukan mutane, sai a duba ne sai a ce wannan ran lokacinsa bai ba a mayar da shi. Lokacin da za a dawo da shi daga sararin samaniyan nan ta ɗaya, manzon Allah ya ce sai a sako ran, sai a sake shi su to dan ya koma cikin jikin shi, to a wannan tahowar wasu bokaye suke amfani da aljanu sai su burran sai kaga an cutar da mutum sai ka ji mutum kawai ran ya dawo sai ji ka an masa allura an tsikare shi da wani abu sihiri ya shigo shi sun yi sa'a sun shige shi ko mutum ya ji san yanan ran na yana ciki sai ya farka sai ya ji kansa kamar ya fashi to an haɗo masa da sihiri to shi ne amfanin wannan addu'a ya Allah idan dai za ka raya ran nawa za a dawo da shi to ka ba wa ran nawa kariya aljanin nan ka sutare shi a hanya su jefe shi ana ganewa sannan sai ce wa in amattaha idan kuwa da aka zara ran an jera ko sai aka ce ai lokaci yayi shi ne za ka ji ake mutum ai tun da ya kwanta kawai da aka zo sai aka tace shi babu ran to an riƙe ran a can dan da aka je lokaci yayi ya zo daidai lokaci yayi sai a riƙe shi kawai ba zai dawo cikinsa ba to shi ne sai a nan manzala ce ka ce idan Allah ta sa wannan baccin da nayi ran in an zare shi ba zai dawo ba fa ghafir laha ka gafarta wa ranna ka gafarta wa ranna Allahumma inni as'aluka al-afiya Allah ina ran neman rangwame daga wajenka ba na lafiya ina da rai ba na lafiya ba na da rai wannan ita ce addu'a ta hudu a cikin jerin addu'o'in da ake yi idan mutum ya zo kwanciya bacci sai addu'a ta gaba wa'annan addu'o'i da muka yi da wancan satin to da muke a yau duk ake son ka yi ka zo kwanciya ba wai ka yi wani ka ba wani ba in za ka yi kowace da aikinta kowace da kuma amfaninta da tsarin da za ta yi mata ga wata daga wajen matar manzon Allah أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب متى أنه تهدو أنا حفصة سيدنا عمر الله يدريك يدد بابنك أتكي تكي تيوى حديث من أتمن وتو سنن أبي داود إمام الترمذي ما يكاو حديث حديثي نئن قاتتشي حكي تنبيتي صحيح نانا أم المؤمنين حفصة take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace annabi kana ya kasance idza arada an yarkuda in yazo zai kwanta bacci wada'a yadahu al-yumna tahta khaddi sai ya sanya hannunsa na dama a karkashin kuncinsa gane ku kana da matashi annabi haka yake sai ya dora da hannunsa na dama sai ya dora kuncinsa ba wai ka dora akan matashi kawai ko da zaka zara hannu farkon kwanciyar ka haka ake so kai kai irin na annabi sai annabi ya sa hannunsa na dama sai ya dora kuncinsa a kai na dama thumma yaqul sai kuma annabi ya ce Allahumma qini azabaka yau mutaba da ibada ya ubangiji haddahi azabaka kike yi mutane ranar alkiyama Allahumma ya ubangiji qini katare azabaka kar in samu azabaka yawma tab'atu ibadaka ranar da zaka tashi bayinka daga cikin kabari ita ce addu'ar farko da annabi yake a kwanciyar bacci yanda ka zo kan matashin naka ko shimfidar daga kafin kai tsufa ko kuma kafin ka dora kanka akan matashi to ko da akan matashin ne ka fara sa hannunka na dama sai ka dora fuskarka kenan kaga wannan hadisin yana koyar da mu me cewa bangaren dama ake son ka fara kwanciya ko da zaka ji juya daga baya ka juya amma ka fara sa hannunka na dama karkashin kuncinka sai ka ce kai bismillah sai kuma ka ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka Allah ka tsare ni daga azabar da kake wa mutane ranar da zaka tashi su ranar alkiyama idan yace ma to ranar alkiyama san da ake tashin mutane da kabari ba kai a cikin azaba daga cikin azaban nan da ake yi rana da aka tashi mutane daga kabari manzo Allah ya ga mana idan aka yi gusa ta bi za a tashi mutane daga kabari annabi ya ce ni ne farkon wanda zai kabari zai dare tashi ni ne farkon wanda zai sannan a ci gaba da fitowa idan an fito daga kabarin kana ƙasar Najeriya nan to haka zaka tada mala'iku akan ka أبيلي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كوا ديابتور القبر سأقوي ملائكة قدر لي أدامنك ينا كذاك لي أهبنك ينا في زمي ما شيد وهكذا تتحدى متان يدك جمك يأي ينا كذا كان دبوه سا هكذا أتحدى متان كما بكي سكتشيكو ميبا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا أول نون أكتر شو بتاني هو زوريك هو ينادي سورة الرحمن وجد الله ينفني دلفظ وخشعت الأصوات في أكتمي للرحمن سورة الله يسويك توسيا ما بيتي وخشعت الأصوات لله بكور في أنفني لسورة نتوسي بيتي كو نري كو تمريا كيتي tana sauraron mai rahama kun gane tana sauraron mai rahama ala tasma'u illa hamsa a wannan wannan ba za ka ji murya kowa ba sai dai tantaka wanda mutane suke wannan tantaka wannan saf saf tafiyar da kike yi zuwa filin za a je wannan tashin hankalin saboda tsoro sannan a je a tsaya a cikin rana wannan ma azaba ce wasu suna inuwa sai kake cewa a kunciyarka Allah ka tsare ni daga azabar da kake yi ga bayin ka ranar da zaka tashi shi daga ciki hadda wannan tsabagen rana kowa ya fita rana yau ya san akwai rana kwanukan nan muna shan rana ita wannan rana fa ba komai bace akan ranar alkiyama ko wannan ranar aka ce a tude mutum tik a tsaye da shi a tsaye a cikin ta ya san zai sha wahala to ranar alkiyama kowa tike ba tifafi ba takalmi tarara kowa yake kuma a tsaye za a tsaya yawmul kiyamati a tsaye a karkashin rana misali ce za a turo ranar daidai kwakwalwar kowa daidai kan a cire mata bargon da take jikin ta sai wasu category guda bakwai ko takwas da Allah ya ware su annabi ya ce ba za su shiga cikin wannan rana ba za a sa su a ƙarƙashin inuwa daga cikin waɗanda za su samu inuwa shine ga mai sadaka ya yawan yin sadaka wato sadaka za ta zo ce masa wato inuwa girgije a kansa ba shi ba shan wannan rana wannan azabar take cewa ya ubangiji ka tsayarar da ni azabaka azabar da zaka yi wa mutane yau mata ba'ati ibadak ranar da zaka tashi bayinka ita ce ranar alkiyama saboda haka mutum ya yi kokari ya zama cewa ya haddace ta ya karanta domin ka kiyaye kanka daga azabar kabari azabar ranar alkiyama Allah ka tsare ni zikiri na shida shine na Hudhayfa ibn al-Yaman babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma annabi ya ce masa idan ka zo kwanciya ya Hudhayfa kai alwala irin alwalad da kake yi ta sallah kai alwala irin yadda kake alwala ta sallah sannan ka kwanta a bangaren ka na dama sannan sai ka karanta wannan zikirin shine hadisi na gaba حديث الإمام البخاري الإمام مسلم جسن كاوش أدي حديث البراء بن عازب شي رويته من رجع حذيفة بن اليمان يتي من زال لا ياتي دنجة و بسمك اللهم أموت وأحيا يا أبنجد لسوننك زموت جلوت وتزم لسوننك كما زرعيو إذا كا يدك داوما دريناكينا معنى كيكي كي كشيوا كتكي wannan tabbatarwa da Allah siffarsa ce da aikinsa idan ka zo alwala haka Allah bai ce masa in ka zo bacci ka yi alwala irin yadda kake alwalar sallah sannan ka kwanta da damanka sannan ka ce bismikallah Allah da sunanka amutu zan mutu dan yanzu mutuwa zake kana bacci ka mutu sai dai karamin mutuwa ce wa ahya da sunanka da izininka kuma zan tashi shi sa in ka tashi sai kuma kai zikiri yanzu kai zikiri kafin ka in ka farka kar ka farka kan shiru ta yi zikiri. Annabi ya koyar da mu zikirin da ake na farkawa. Saboda haka wannan kana cewa ya Allah da sunanka yanzu zan kwanta, in zan tashi ma da sunanka zan tashi. Kai kake rayawa, kai kake kashewa. Kun ga doyin duk ƙanana ne guntu-guntu. Akwai masu tsahon, amma dan ka zama ka kiyaye kuma duk suna ma'ana. Kana mai da al'amarinka wajen Allah, kai da kanka ka tabbata yanzu mutuwa za ka. Kai da kanka ka yarda yanzu da tsan kanka bacci mutuwa za ka. Bismika Allahumma amutu wa ahya, da sunanka ya Ubangiji zan mutu yanzu. Domin Annabi ya ce dukkaninku kuna bacci, ba ku sani ba, ba wanda ya san sanda yake bacci. Da dai ka cikin gani, amma yaushe baccin zai ɗauke ka baka sani. Annabi ya ce to haka ma za ku yi, kamar yadda kuke bacci ba ku sani ba, haka ma mutuwa za ta zo muku duk. Sai ta zo maka ka tabbatar da ita. Domin duk wanda zai mutu sai ku ɗauka a idan mutake ne, amma kafin mutuwar sai an nuna masa komai a ƙanƙanin lokaci. Wani za a ce minti biyar ya mutu, to kafin minti biyar ɗin nan duk an nuna masa ayyukansa, don kowa Allah shi ya kafa masa hujja. Allah baya zalunci. Ga laifukanka, ga kuma ayyukanka. Allah ya ce mutum zai duba sai ga a cikin wannan takardar da aka kawo masa na abin da ya yi tun da lokacin da aka ɗora masa alƙalami har zuwa ranar mutuwarsa, zai ga abubuwa na lada masu yawa, amma ba zai taɓa ganin abin da yake sadaka lada ba. Duk ayyuka sai ga cewa ake sadaka haka take da tarin lada. Shi ne za ka ji ana cewa, sai ka ji wani yana cewa ya Ubangiji a jinkirta mu ko da kwana ɗaya ne, ba a saddaka wa kun min as-sadiqin, duk inda ya sadaka da kudina a bani ko da kwana ɗaya ne, kwana ɗaya wuk, ba a saddaka je in ta sadaka da kudina wa kun min as-sadiqin. Sai Allah ya ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza ja'a ajalha. Allah ya ce ko mutum dai ba za ka lokaci ya yi tuntuni ya kamata ka yi sadaka, ai an kotaitar da kai an gaya, saboda ya ga ladan da yake samu. Kisa nasiha da malamai suke yi da Annabi ya koya mana ya zabarar da mutuwa, kada wuni ya kullo rana ta kullo dare ya faɗi ba kai sadaka ko kaka ko kaka, dan za ka ji amfani sai ranar mutuwa. Ranar mutuwa kai kaɗai ne za ka ga mala'ika, kai kaɗai, kuma kuna arba da mala'ika ba kai ba duniya, an gama. Ko da ba za ka mutu yau ba, domin akwai mala'ikun da suke zuwa kafin ka mutu. Akwai mataimakan mala'ikan zare rai, wani sai su sake suna zuwa. Bisa zai ya mutum ya mutu da jana cewa ka ga kuwa ai ka kaji wata magana da yi, sai ya yi wata magana ta mamaki, sai ya mutu za ku tuna ai ko ya ce kaza, ai ko ya ce kaza. Wani ma zai ce muku ranar kaza zan mutu, lokaci kaza an buɗa masa, ya ce ai zafin ciwo ne ba na ciwo ba ne. Wani kuma za ka ga ya yi satuttuka bai san ma inda yake ba, ranar da mutuwar ta zo sai a dawo masa da lafiyar salau ya sallama da ce da haka da nan kuma gaisa da shi mun hira da shi an ce ya samu lafiya. Kamar yadda Annabi ranar da zai rasu, sahabbai sun dauka Annabi zai fito sallar asuba ranar da Annabi zai rasu, sun ga sati biyu Annabi yana kwanci ko kwana goma sha biyu bai da lafiya, har ya kasa fitowa sallah, ya sa Abubakar ya dinga jin mutane sallah. Amma ranar da zai rasu sallar asuba ta ranar Litinin an yi sahu ana jiran liman ya zo a ɗaga sallah, sai Annabi ya ɗaga labule. Annabi ya samu lafiya ya ɗaga labule, mutane da suke sahu suka gano shi sun san ga kamar ga kofa na daga ɗakin Nana Aisha da ya shigo sai wajen sallar kamar yadda wannan kofar nan kuma duk sahu ne, sai Annabi ya ɗaga labule. Wanda suke sahun gaba da nan haka duk suka gano Annabi, suka ga fuskar Annabi tana cike da annuri da haske yana murmushi, sai sahabbai suka yi murna su ce Annabi ya samu lafiya. Suna da tun ko mutuwa zai ma a yi sallar da shi, sai Annabi ya yi sallama da su daga Annabi sai su kira bana Abubakar ya zo ya sa sallah. Daga wannan zuwa Annabi bai kai awa biyu, haka ya samu lafiya ana son in sallama da mutum wani za ka ji ya buga wancan waya ya buga ya hiyar da can an jima gobe a ce duk silatan an zara ba ana irin wannan ba akwai wanda zai sati yana ganin mala'ika amma ba zai iya gaya muku ba zai iya gaya muku amma wajen satinsa ɗaya yana da su kuma duk wanda ya ga mala'ika ba zai dawo duniya ya mutu ba a ganin mala'ika a duniya a zauna lafiya to a wannan kasan za ka mutu shi ake so ka yi wannan addu'ar baccin nan mutuwa ce ƙaramin mutuwa ce ka yi addu'ar ya ubangiji wato da sunanka zan mutu ana yanzu da zan kwanta mutuwa zan yi ya ubangiji kuma sai ka yi izin jarrai ka mai wa Allah komai ka miƙa al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ita ma addu'a ce ta bacci wanda ba shi da littafin kuma mallaki littafin ka zama kana da shi a gefen shimfiɗarka ta gado addu'ar bacci ka ɗauko kayanka ka karanta duk waɗannan addu'o'in duk dukkaninsu annabi ai yanzu ba gama da zikiri na gaban shi kuma sayyidina Ali dan Abi Talib shi ya rawaito mana kanin manzon Allah kuma sirkin manzon Allah mun san shi a gidan annabi ya taso tun yana dan shekara 4 5 6 annabi da ya aure da Al Khadija to baban Abu Talib kawun manzon Allah ne shi ya rike annabi tun annabi yana dan shekara wato a 8 ya dawo hannunsa ya wani har sai da annabi ya shekara 50 kaga shekarar sa 42 a hannunsa a wajen kulawar Abu Talib to kuma ba shi da abun hannu ga shi da ƴaƴa so haka sai annabi ya aure sai ya ɗauko sayyidina Ali ya ci ran rage wa kawo nauyi ya ɗauko shi ya rike shi a gidansa so haka a gidan annabi tun kafin annabi ya fara haihuwa sayyidina Ali ya rike so haka da musulunci yana zuwa sayyidina Ali wanda ya riga sayyidina Ali shiga musulunci ita ce nana Khadija tunda a gidan musulunci ya zo Khadija ta musulunta sai Ali bin Abi Talib a waje kuma wanda ya fara musulunta shi ne sayyidina Abubakar domin abokin annabi ne haka tantin tun kafin annabi ya zama annabi abokinsa ne annabi ya girme shi da kamar shekara 2 ko 2 da rabi an fahimci magana shekara 2 ko 2 da rabi kaga dai ai da abokai ne ai ana abokaka haka saboda haka shi yasa da annabi yana rasuwa sai ya ɗauki mulkinci kuma khalifanci yana shekara 2 shi ma kai shekara 63 sai ya mutu annabi ya mutu yana ɗan shekara 63 Abubakar ma yana kaiwa 63 sai Allah ya karɓe aka ji aka binne su tare da annabi annabi 63 Abubakar 63 sai Umar ma ya karɓa shi ma Umar yana kaiwa 63 sai aka karɓe shi shi ma ka duk na ɗakin na Aisha din duk ɗan shekara 63 annabi 63 Abubakar 63 Umar 63 sayyidina Ali ma ya mutu 63 sayyidina Usman ne kawai yake 83 mun gane amma dai na ɗakin nan yan 63 khalifofin manzo Allah gaba ɗaya 63 kuma sai Usman shine mai 83 da wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da annabi ya ɗauki sayyidina Ali sai ya bashi tarbiyya sai ya zama ya ɗauke shi har aka girma har annabi ya hijira ya koma Madina sai ya ga cewa kuma shi ya kamata ya aura wa ƴarsa Nana Fatima tare da gida ɗaya suka taso ana gani gida ɗaya amma sai aka koma Madina kuma da zaburarwa daga wajen sayyidina Abubakar duk wanda yake cewa akwai rashin fahimta tsakanin Abubakar da Usman da sayyidina Ali ba daidai bane an dawo daga yakin Badr sayyidina Abubakar yake shi ya kalli sayyidina Ali yake kai ba za ka aure bane yake ka tafi wajen annabi ka nemi fatima shi ya ba shi shawara ta wajen annabi ka nemi fatima sai ce aka zo neman aure na biyu ne suna kan su ne eh kana kudi a
Thank you. haka kun ji ga nan fa ba aiki wace da gida aiki gida ya wuce yawa sai da ne ga wasu cewa an samu bayi sai yi ji ji ko shi ba wanda zai ce ya to shi ba nan fa ba sai ji 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 gida sai zo wajen annabi fa lam ta ji ku ta samu annabi gida wajen tarihi sai ta samu nana Aisha sai ya yi da su kuma su kuma annabi gida sai kuma su abuwa da zai ci ku ta ga sallaci so sai ta ga nana Aisha idan ba bai dawo ce masa na na ga a ci an samu bai na ci
واحمد ثلاثا وثلاثين وشيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثلاثا وكبر اربعا وثلاثين وشيء الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثين دهو بعتريبك انا زالتي فانه خير لكم من خالد وان الذكر اذا كفي ذاك تاشي تسافر تكربي تنشاك wanda ya kuwa ma'aikacin da zai muku wannan a aikace na nufafi ma ta ce tun da na samu wannan duk sanda na yi zikirin nan da daddaren na tashi da safe jina nake fresh sai in yi komai lafiya ba gajiya sai na ya ce tun da na ji wannan zikirin daga wajen manzon Allah ban daina yin sa ba kullum sai na yi yana faɗin wannan lokacin yana dab da mutuwa sai sabbin da suke tare shi abokansa suke cewa har lokacin da kuka yi yakin sufai ko yakin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da mutanen Sham a gargashin Muawiya sai ya ce har a ranar sai da ni domin a ranar shi ne jagora ma'ana akwai sanda za ka samu wani hidima tema yawa sai ka manta da wani abu ya ce a wannan daren ma ban manta ba sai a yanzu duk matar da ta ɗauki wannan tana yi ba za ta ji gajiya ko ne da ke na tana gani shi wallahi zai ce ta su yi ta shi take kamar doki da sa inda ce wannan da daddare ni gaya mata ina karanta hadisin ne nake cewa domin duk sanda ka karanta sai ka ji ka fahimci wani abu wanda da baka fahimce shi ina ta cewa me hada tasbihi da aikin hadi ne ina yin wannan ban san tana jina ba ni ina maimaitawa ne na karanta hadisin na koma na shiga sharhinsa ina son ga ina ce ina abun ya hadu sai take ce mun ka kaka wahala da kai ko ni tun ranar da na koya wallahi sai na karanta kafin bacci an na tashi tashi nake kamar doki tace kawai ka sallama akwai wata hikima ce kun gane maganar dan wani nan zai ci to tasbihi da tahmid nayi guda ɗaya me ya hada shi da rashin jin kasala kun gane to kenan ashe wata allura ce tasbihin da tahmidin suke wa mata ba wai sai mace ba ko kai in kai zaka tashi da nishadi da sai babu kasala babu yellow fever ba ita ce me ake ce yellow fever ce take kawo ka ji mutum yana shawara ko ba za ka ji shawara in kana shawara ka ringa yin wannan tasbih amma a shimfiɗar bacci ba sai ka hau kan shimfiɗar bacci ba za ku san tsiyar ba manzo Allah ya ce ku dinga yin ta kashe dan ya hana ku dan shedan wallahi sai ka fara sai ka ji ya zo ma da wani irin bacci mai daɗi ka fara ba ka fara sawa sai dai ka ji bacci ya ɗauke ku ba ka yi ataji da nishaɗi to haka kai kokari ka yi shi kafin shedan ya lullube ka ko kuma kana jin baccin ku yi kokari kai ma ku yi masa kwaf ɗaya shi shedan ɗin ka ƙi biya da magana da ya abin nan ka tashi zaune sai ka yi so da yawa za ka ga kana kokawa da shedan in ka zo kwanciya saboda so yake cutar da kai ya hana ka to in sauri idan ba baccin za ka yi ba kana kan shimfiɗar ka karanta to za ka samu nishaɗi da ƙarfi ana son mutum ya dinga yin sa sauran lokaci ko kuwa ha minti biyar to daga wani zikiri mai tsaho ne kuma mai amfani wannan zikirin Abu Huraira shi ne zikirin gaba amma an ce sauran minti biyar to amma dai sani cewa waɗannan addu'o'i ya bayin Allah ba wai ɗaya za ka yi ko kai gaba ɗayan su za ka yi domin ka samu ka zama cewa ka tsira da barin sharrin shedan da sharrin kuma abin nan amma dai na so a ce mun yi saboda sati na gaba mu gama da fasalin da baya ba za ta ɗauka ba ko to shi ke saboda kuma gaskiya yana da tsaho kuma yana da muhimmanci sosai ya shafi kowa in kuka ji zikirin wannan na gaba ya shafi kowa kuma zai ba amfani ba ma a bacci ba kawai ba ma a bacci ba kawai a rayuwarka ta yau da kullum wannan zikirin ka gobe ko kuma na sati na gaba insha Allah za ka ga wato abinda manzon Allah ya kai annabi ya iya addu'a ba wanda ya san Allah irin manzon Allah wallahi in kuka ji kirarin da manzon Allah ya yi wa Allah a cikin wannan zikirin na gaba za ka san annabi ya san Allah idan ba ku ya san Allah da mu ma mun san shi ba sai ta hanyar manzon Allah annabi da ya koya mana yaya ake idan ka ji yadda annabi yake koda Allah kuma dama shi abinda Allah yake so koda shi abinda ake so wato ku gane shi Allah subhanahu wa ta'ala yana son sanda za ka roke shi addu'a ka fito daga zuciyarka ba harshe ne yake faɗa ba kar ka ɗauka bai san damuwarka ba sanda za ka gaya Allah damuwarka kake wata addu'a ɗaya ko damuwarka ga baki ɗaya ka ji ta hau ku gane maganar ka ɗaga hannu kai wa Allah kirari kai fatiha kai wa annabi salati sai muka ɗauki misali ka ɗauki zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa annabi yace in ka sa ta a gaba akan buƙatar ka Allah zai biya ma buƙatar Allah ma ya faɗa yace haka muke wa annabi Yunus ibn Matta muka tsayar da shi daga cikin damuwarsa duk muminin da yayi amfani da ita akan damuwarsa kun gane akan damuwarsa wani damuwarsa rashin lafiya wani damuwarsa ba shi da jari wani damuwarsa aiki yake nema bai samu wani damuwar sa aure yake son yayi ya kasa hada kayan lafi kuma an ce sai ya biya kudin event sai ya biya kudin waye wannan ne damuwar sa wani damuwar sa abun hawa yake son wani gini yake son ya karasa ita abin da ake so ka dauko kaga abin da take cewa la ilaha illa anta mana kana magana da Allah kai tsaye ba ta hanyar wani ba kace la ilaha babu wani Allah na gaske illa anta sai kai kaga tana kallon zakin da shi kake magana subhanaka ka fi karfin ka kibiya mun bukatata ka fi karfin roƙe ki ka hana ni kaga abin da zaka rinka kullu a ranka kenan kakka fassara ta wai subhanaka sarki ya tabbata gare ka ba haka take nufi ba a wajenka kai a wajenka yanzu gida kake nema jari kake nema subhanaka ka fi karfin a roƙe ka cewa ina buƙatar jari kuma ka hana ni ka fi karfin haka dan ba marwaci bane kai inni kuntu minaz zalimin duk da ni din mutumin banza ne ina sako amma kai ka fi karfin ka hana kun gane ba sai to haka za ka rinka kallon ta kana to yana jin ka kuma haka yake nufi kuma shi annabi Yunus da ya wada cikin ruwa tibi ya haɗe shi ba shi ya fara kawo mana ita ba sai ce la ilaha illa anta domin shi annabi Yunus mutanansa ne suka ki imani sai Allah ya ce bayan kwana uku sai halaka su kwana ukun nan sai ta yi su kuma can sai suka zauna suka yi shawara suka ce kai kabila kaza fa an halaka ta da bata yi imani da Allah kabila ta kaza ba ta yi imani sai duk suka yi imani kafin kwana uku din nan tun jiya da daddare duk sai suka yi imani فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها في أكتما إلا قوم يونس لوك تسيئي ولن تسيئي لك تسيئي بتانا النبي يونس سكتين سكي إيماني أجت لاي لوك تسند ذا أهل كتاس كما إيماني يموسى أنفاني الله يتسيئ فما اتعناهم إلى حين وكي تالي سبك يموسى أبوا دكا نسك إيماني شيكو مقوانا نوكو ياتكا ba a ce ya fita daga garin ba sai ya fita ya ce tun daga garin za a halaka shi bare ya tallaka shi bare ya koma gefe sai gefe sai ya je hau jirgin ruwa ba tare da an masa izini ba shi tunaninsa yanzu za a halaka su don haka sai ya hau jirgin ruwa yana hawa jirgin ruwa sai jirgin ruwan nan ya dinga tambar-tambar sai kife sai mutanen jirgin ruwa suke ce duk sanda jirgin ruwa ya mana irin wannan to akwai mai laifi waye mai laifi kowa ya daga shi aka ce ayi kuriya ana kuriya fasahama fa kana min al-mudhabi ana yi shi a zonan annabi Musa ya hudu shi to kai ne in baka so ka wani zamana saboda haka bana banza sai Allah ya ce mai shi ya hada aka hurga shi ruwa fal takamahu al-hut yana hadawa ce kifin da kifi da ma Allah ya turo shi shark babban nan kawai sai ya haɗe shi ba kauna shi yayi ba haɗe shi yayi sai zuke shi da umarni daga Allah da ya ci da ya zuke shi sai kuma ya koma can karkashin teku sai ya zauna aka hana shi wani motsi kuma annabi Yunus yana ganin haka sai ya ce na yi ne annabi ne ya fahimci Allah shi ke nan sai ya fara tasbihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin anan annabi Yunus abin da yake cewa Allah ina jaddada imani na kai kadai ne Allah na gaskiya subhanaka ka fi karfin wani ya guje ma ka fi karfin a guje ma daga laifin da mutum yayi inni kuntu minaz zalimin nayi gaggawa na fito ba tare da izinin ka ba ban yi daidai ba sai ta mai kafin walaula annahu kana min al-musabbihi la labita fi batnihi ila yawm yub'ath Allah yace ba dan wannan tasbihin da ya dinga yi ba yayi ta mai kawa Allah kai kadai ne Allah na gaske ka fi karfin wani ya guje maka fitowar da dai daga gare ba tare da izinin ka ba ban yi daidai ba haka yake mai mai tata ita mai mai tata Allah ya ce shikenan mun yafe ma sai Allah ya ce sai muka yi mai fanajjina min al-gham sai muka fitar da shi daga damuwar da yake ciki damuwar da yake ba cewa ya Allah fitar da ni daga cikin kifi ba ba ka yi faɗa ba Allah sa in fita daga cikin kifin nan koma duniya ba ka yi ce ba saboda shi Allah ya san da yake nufi sai ka haɗa da zikiri domin mai zikiri da mai addu'a suna da bambanci idan kana da wayo ka san me Allah ka roƙi Allah ta hanyar zikiri idan ga wannan bawan ya daga hannu yana ta roƙon Allah Allah yana da buƙatar kaza kai 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 kake bayo bani kaza bani kaza ba Allah ne ya ce mu roƙe shi ba to gashi yana yi shi kuma alaji wannan yana kusa da shi shi kuma yana zaune kai yana cewa astaghfirullah 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 shi ya tambayi wani abu ne ko kuma yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi kuma wannan ya daga sun yi awa biyu biyu hannunsa a dage ba ni kaza dan kai ne mai bayarwa ka ce kuma mu roƙe ka kuma za ka amsa mana dan kana amsa shi kuma ce yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah idan ya amsa musu su su din shi wannan mai roƙon bukatunsa za a ba shi bukatunsa abin da ya roƙa shi kuma wancan sai a ba shi abin da wannan ya roƙa wa ziyada da ƙari dan shi ya ce Allah na ban ma zaban mu abin da yake ba na abin da kage ya dace ka gane la ilaha illallah da yake cewa yakan iya kara la ilaha illa anta ko kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd huwa ala kulli shay'in qadir ba zikiri ne da yake da yamma da sabu